أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بينك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتي جبا ذكرتم من التفسير أولنا مصلاتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكي برنين يعقوب أجهر بوتين أجيريا أيو الحمير يوم الخمير أشرين لأكو قوات الرملانا هجرة من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم دغ برن مكة زوا برن مدينة تنا دشكرا دبول ايا دلري خدو دا أربعين دشدا وندك ونن تبطني سابانين غريغوريان كالندا كما دو دا أربعين دا بكوي كو دا أربعين دا بكوي نارك شكرا ديكينا wannan tabbas ne sabanin Gregorian calendar. Shi yasa muke ce idan ya inganta amma lissafin hijriya wannan babu tantama akai. Kuma yau 23 din nan ba yi rana sosai ba, wa an ji azumi tunda ina na karanta a Facebook da yamman nan ana ce an yi ruwa wajen Zamfara, jihar Zamfara a wani bangare, haka ma a jihar Kano akwai karamar hukuma ne ko garuruwan da aka yi ruwa, haka ma bangaren jihar Kaduna nan wajen Saminaka, sannan garin Jos, ina jin babban birnin garin Jos an ce yau an yi ruwa, wanda a yadda aka gwada hoton in dai ba na bara bane ruwan ya yi yawa. Kuma kusan da magariban nan mutum zai ji danshi danshi, ba mamaki an yi ruwa a filo ko a kafin madaki. Allah ya sanya albarka. Saboda haka to tunda na ji kun yi dariya, kaga ba za a yi tsammanin Lailatul Qadr jiya da daddare ba kenan. Mai yiwa mutane da yawa sun sha wahala azumin yau, amma dai mu da muke nan anguwan muna ganin kamar ranar ba ta fito sosai yadda ya kamata ba. Ina jin da yamma ne ma ta dan fito hakan nan. Saboda haka mai yiwa wani ya je ya soka kansa cikin wahala, shi yasa idan aka ce ana tsammanin daren Lailatul Qadr jiya, saboda yau ba a yi rana ba, zai ce a'a shi fa ya ji jiki saboda ya larme da yawa. To Allah ya sa mu dace. Lissafin ya yi daidai da 12 ga watan Maris, ميلاديه تاع النبي عيسى ابن مريم عليه السلام الى لسافين يا انغانتا شيكره 226 ميلاديه كلام كما اديا mun karanta ayoyin da suke ba mu labari dangane da ashabul janna wadan siyara wadanda suka gaji babbar gona daga mahaifinsu mutumin kirki amma so suka tasan mayin tsiya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada musu aya ya gwada musu darasi kamar yadda aka bada bayani mahaifinsu ya saba yana kyautata wa mutane kamar yadda Allah ya kyautata masa ko yadda Allah yake kyautata masa yake ba shi amfanin gona ba tare da wayonsa ko dabararsa ba to shi ma sai ya sake yana ba da dama wa talakawa da miskinai da marasa galihu domin saboda su zo su amfana ko su ma su zo su ci arziki ba tare da kididdiga ba ashe ayan abin yana ba su haushi ba su jin daɗi da ya bar duniya suka gaji gona sai suka ce to su kuma za su hana kowa babu wanda za su ba shi ko da komai a ciki da mala sai sun ga dama saboda wannan yunkuri na rowa da suka yi sun ga ma ba su aiwatar da rowan ba gaba ɗaya amma dai ga dukkan alamu sai riga sun yanke hukunci cewa ba za su ɗanɗana ma kowa kowane abu daga cikin wannan gona ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya hana su ma duka gaba ɗaya yasa aka ce babban darasi ne ga ainihin masu hali duk abin da suka tara su yi ƙoƙari su yi aikin alheri tun kafin lokaci ya ƙure musu don kun ga magadan nan idan sun gada ba lalle ne su yi aikin alheri a madadinku ba kai da ka tara ba kai aikin alheri ba kai ne in ka je lahira Allah zai tambaye ka amma wanda ya gada daga wajenka bai yi aikin alheri ba yayi gaban kansa shi fa Allah ba zai tuhume shi ba cewa me yasa da ya gaji dukiyanka bai maka aikin alheri ba Allah ba zai tuhume shi akan wannan ba don da Allah shi ya riga ya tsara gado kuma yace ga magada sannan kuma a ƙarshe yace nasiban mafruda ya sanya doka dole a raba to fa haka za a raba ta ko kana son magadan nan ko ba ka son su ko suna goyon bayan ka ko ba ka goyon bayan su ko suna tausaya maka ko ba sa tausaya maka ko ma yaya ne inda har ya tabbata akwai sila ta gado dole a ba su gado saboda haka mutum ma idan ya zo mutuwa ya ce a gina masa masallatai a gina masa islamiyyo a ba da bayan Allah zakka akwai zakkan da bai bayar ba na waɗansu shekaru don Allah a yi masa sadaka to fa ya makara ya riga ya makara mai yasa tuntunin bai yi ba don haka masu hali duk wanda ya san ya mallaki abin da yake da kima wanda ya kamata ya taimaka ma addinin Allah ya taimaka wa bayin Allah to ya yi ƙoƙari ya yi tun kafin lokaci ya ƙure masa ko da ya tsufa ma zai zo yana jayayya da ƴaƴa sau nawa ake ba mu labari masu manya-manyan filaye suka yi ta rigima da ƴaƴayensu bayan shekaru sun musu yawa su kuma ƴaƴan suna ainihin cikin dadiyan ƙarfinsu suna kwaɗayin ko suna Allah-Allah shi mai wannan ma keken filin mai tsada ya bar duniya domin su gada mutane nawa ne suke da gidaje da yawa waɗanda suka yi yunkurin aikin alheri bayan tsufa ya zo musu ba za su iya aiwatar da wani aiki na kirki ba amma ƴaƴansu suka hana suka zamo katanga saboda me suna Allah-Allah su mutu domin su gada mutane nawa ne suka ajiye kuɗaɗe a bankuna ko a kamfanoni suka ki ba da zakka ba sa sadaka ba sa kyauta sai idan har kantsiya ta bayyana sannan su fitar da kuɗi su yi lokacin da shekaru suka zo musu ko suka yi kusan mutuwa suka ce a yi kaza da kaza magada suka ce mugunta ne ba za mu yi ba ba za mu aiwatar da waɗannan wasiyoyi ba me yasa baba ko mama
ko hadiya bata aiwatar da waɗannan abubuwa ba a lokacin da suke cikin gajiyansu, saboda haka suka hana aiwatar da alheri. Waɗannan labarai suna da yawa, la tu'attu wa la tuta. To ya kamata ya zama mana darasi, ba wai lalle wannan ba. Wannan kan da yake tabbas ne Al-Qur'ani ya riga ya ambata. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu. Idan ba manta ba, mun tsaya a tsakiyar kissan a lokacin da waɗannan bayin Allah suka je gonan suka samu ta ainihin kone ko ta lalace gaba ɗaya, suka ce sun bata hanya da farko kenan. Amma daga baya suka gane cewa ake gonan ce, su ne da suka samu matsala. Shi ne suka fara tunani da nazari, suka tattauna a tsakaninsu, suka saduda, suka koma zuwa ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana. Me yake? Qala awsatuhum.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.
نعم. قال أوسطهم في عينهم هنكل تكنسو سيأتي ألم أقول لكم يأتي تنفرقوا بمفرامك با لولا تسبحون ميسا بذاكو تسبيه ما الله كجرم ما شكو جدوران الله با. Wannan gona fa gada muka yi, babu dabaran mu, babu ƙarfin mu, babu wayon mu. Abinda baba ya saba mu yi hakuri mu ci gaba da yi, amma kuka ki kuka ce a sai an yi rowa. To tunda kun fi ƙarfin mu ko kun fi ƙarfi na, shi yasa na kyale ku. Amma daman na riga na faɗa, shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya fitar da wannan. Qala awsatuhum, wanda ya fi su hankali shi ne wanda ya fi su dacewa. Ko kala awsatuhum, wanda ya fi su daraja. Wasu malaman tafsiri suna fassarawa da cewa kala akbaruhum, wanda ya girme su shi ya faɗi haka. Kunga wannan ya gwada, ashe a gida idan kai ne babban wa, to ka zamo babban wa, kar ka zamo babban wawa. Ka zamo babban wa mai hankali, randa duk aka ce babu mahaifinku to kai za ka gaje ainihin kujeransa. Amma sau da dama lokaci sai ka samu babban wa ka same shi wawa ne, babban wa ka same shi shakaka ne, ko babban wa ka same shi tsikakken dan bariki ne, ko babban wa ka same shi mashirmaci ne. To in bai yi sa'a ba, dan autansu idan ya fi hankali sai ya kasance shi yake hukunci a gidan gaba daya. Alhali Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya baki haƙƙi tun farko, tun da ya zamo shi ne babban wa. To ran da aka ce babu uba, su ƙannansa wajibi ne su yi masa biyayya kamar yadda za su yi wa ubansu biyayya. To amma in ya kasance ya lalace ya sake hanya, to ya za a yi ƙannan su yi masa biyayya? Ba zai yi su yi masa biyayya ba. Yasa waɗansu suka fassara da cewa qala awsatuhum, bi ma'ana babban wansu shi ya faɗa musu, ya ce alam aqul lakum laula tusabbihun, shin ban faɗa muku ba cewa ku yi tasbihi ma Allah, ku ji tsoron Allah, ku fa gode ma Allah, kar ku yi niyyan rowa, kar ku yi niyyan barna, kar ku saba wa baba. Amma ba ku saurara ba, saboda haka na riga na faɗa muku. Amma tunda kun ji kun doge, shi yasa na kyale ku. Saboda haka da suka ji tunatarwan babban wansu ko mai hankalinsu, kalu a take a wajen suka ce subhana rabbina, sarki ya tabbata ga Ubangijinmu, inna kunna zalimin, lalle mu mun kasance azzalumai. Yanzu kan mun yadda abinda muka yi kuskure ne, niyyan da muka yi wato akwai barna a cikinta, ba daidai ba ne yadda muka shirya saba wa baba, tunda baba abinda yake aikatawa alheri ne, amma muka ƙi masa biyayya. To lalle yanzu mun yadda cewa mun zalunci kanmu, abinda muka yi kuskure ne. Amma malamai da dama suna cewa sun yi nadama a lokacin da nadama ba ta da amfani, domin saboda idan azaba ta riga ta zo, mutum ya nemi gafaran Allah, ya nemi tuba, Allah fa ba zai saurara masa ba. Amma mutumin da yake sabon Allah ne sai da yazo mutuwa sai yace ya tuba wannan ya kariya sai daga cikin ka'idodi ne sharuɗan tuba Allah tabaraka wataala ba zai karbi tuban sa ba kamata yi tun kafin ya hango danja ko tun kafin ya zo kusa da danja ya kamata ya tuba ya gyara aikin sa idan danjan ta zo to sai ta koma ainihin layin wanda yake fari wanda zai amfane shi amma in ya bari dab da dab ba zai taba yuwa ba wadannan sun riga sun yi niyya sun doge wa gadau ala hardin qadirin sun riga sun doge akan rowa shi yasa Allah ta'ala ya ce fatafa alaiha ta'ifun min rabbika sai Allah ya turo umarninsa da ikonsa aka lalata gonan gaba daya to kaga ba wani ikon Allah mai karfi ba yadda za a zo a canza yauwa yana da wahala saboda sun riga kaman sun makara amma duk da haka ya amfane su wannan shi yake gwada cewa duk ainihin neman da Allah tabaraka wataala ya baka banda takama banda jiji da kai banda alfahari yana daga cikin nasihan da wani bawan Allah ya yi ma dan uwansa mai taurin kai ko ya yi ma wanda baya da imani me yace walaula in dakalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah me yasa in ka shiga gonanka ko lambunka ba za ka ce ma sha Allah abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama tunda wannan lokaci ba yawan ruwa shi yake ba da amfani ba ba yawan taki shi yake ba da amfani ba ba ingancin iri shi yake ba da amfani ba ba kyawun noma shi yake ba da amfani ba ba hudan tractor shi yake ba da amfani ba a'a da ce ne na Allah in Allah ya baka shikenan idan Allah bai baka ba to ba abinda ya isa komai ingancin sa ya baka saboda haka shi yasa ya ce walaula in dakalta jannataka me yasa yayin da ka shiga gonanka kulta baka ce ma sha Allah la quwwata illa billah abinda Allah ya ga dama babu karfi babu dabara babu wayo sai ga Allah subhanahu wataala yasa ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma ainihin sahabbai ala adullukum ala kanzin min kunuzil janna kin bazan gwada muku takka daga cikin takkokin aljanna ba qalu bala ya rasulullah suka ce muna so ya manzon Allah sai manzon Allah yace ku fadi la haula wala quwwata illa billah ko anan ka tsaya baka karasa da illa billahi aliyil azim ba sai ka karasa ba la haula wala quwwata illa billah ka san komai babu karfi babu dabara babu wayo babu kwarewa babu komai illa billah sai ga Allah shi kadai to sai Allah ya kare maka wallahi sannan kuma ma sha Allah inda zaka fada yana daga cikin wato magunguna na masu kambun baka saboda ko kaya ne kasa suna da kyau in ka manta baka ambace Allah ba ko baka yi bismillah ba to wani fa in yaga kaya ya ce kai lalle wannan shadda fa amma fa ta maka kyau to sai ka je shiga gidanka sai wani mumunan kusa sai ya kama rigan inda in an ninka ma ba zai yi kyau ba sai ya yaga maka saboda me saboda baka yi addu'a ba baka kira sunan Allah subhanahu wataala ba sai Allah ya hada ka da wani cameraman mai kambun baka bai yi addu'a ba Allah ya kyauta ka san mai kambun baka ba ya sani cewa yana da kambun baka wani ba ya sani wani kuma sau ɗaya sau biyu ya yaba abu yana tare da abokinsa ya ga abokinsa da gilas ya ce kai amma wannan gilas yana da kyau sai ya sake ganin abokin babu gilas ya ce ina gilas ɗin ya ce ai ban sani ba na zauna a kai sai ya zo da waya na waya lafiyayyen Nokia ya ce wannan fa ya ce ai wannan sabuwar Nokia ce fitowar zamani nawa kenan ai dubu kaza ne ya ce kai amma wannan waya tana da kyau shi mai waya bai ce ma sha Allahu ba shi ma abokin bai ce ma sha Allahu ba alhali shi kuma yana da matsalan kambun baka shi kenan ya je zai shiga gidansa ya dan yi tuntube haka kawai sai Nokia ta fada akan wani murjajjen dutse sai ta tarwatse gaba daya suka sake haduwa yaya ya ce ai waya ta faɗi a kan dutse ta fake ta tarwaje wallahi na dade ina tara kuɗi kafin na sai wannan waya yanzu kan ai to sai hannu rabbana ya ce ka amma hulan da ka faɗin nan sakanta ya faku idan ma aka zo aka sace ta to dama haka ne amma idan ka yi addu'a ka ambaci sunan Allah baka gwada gadara da iko da wayonka ba ko kuma iliminka da karfinka ne baka wannan ba sai Allah tabaraka wataala ya kare maka dukkan sharri gaba daya ko wani ya gani ya ce kai abu kaza yayi kyau to kai abin da ya kamata ka ce masha Allah masha Allah masha Allah to yana fadin abokai kuma kana kaskarewa kenan amma da so samu ne abin da ya kamata ya ce masha Allah amma wannan hula ta yi kyau ko wannan hula gaskiya ta burge ni amma masha Allah to kaga ya fada ya fadi sunan Allah ya fadi abu da makari kenan to in ba fadi makari ba kai ka fadi makarin mana yadda za ka kare abinka shi yasa wannan yace walaula in zakarta fi annaka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah yace me yasa ba za ka fadi wannan ba wasu malamai kuma suna fassarawa a karkashin wannan walaula in zakarta jannataka me yasa a lokacin da baka shiga aljannan ka ta duniya ba ina kenan gida haɗaɗɗe ko mai tsada da mota haɗaɗɗiya ko mai tsada motan alfarma da kaya haɗaɗɗu ko lafiyayyu sannan da iyalai ga yara lafiyayyu suna ta tsilla-tsilla yadda zuwa ga dama saboda sun ci mai kyau sun ƙoshi to idan baka faɗi wannan kalma ba to sai ka samu matsala to shi yasa kaga ko shiga gida ana ambaton Allah ayi addu'a idan za a fita daga gida ana ambaton Allah ayi addu'a idan za ka bude shago ka bude da sunan Allah idan za ka rufe da sunan Allah in za ka shiga mota ko jirgi da sunan Allah nan kan ma ai dam da hatsari ne in ma baka ambace Allah ba saboda kana neman albarka to zaka ambaci Allah don ka mutu da imani domin komai yana iya faruwa saboda haka wannan ya karantar da su daman tuntuni shi ya riga ya gane a ambaci Allah tunda shine babban wansu kuma ya sauke nauyin sa kuma wannan matsayi da Allah tabaraka wataala ya baki na babban wa lalle ya ci matsayin sa ya fada musu gaskiya to amma a lokacin ba su yi amfani da nasihar sa ba sai da lokaci ya kure ko sai da abin da ya faru ya faru saboda haka kalu suka ce subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijin mu inna kunna zalimin lalle mu mun kasance azzalumai to sai me ya faru kuma
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا خاطئين عسى ربنا أن ينزلنا خيرا منها إنا إلى ربنا
to bayan babban wansu ya tunatar da su nasihan da ya musu a can baya kuma sun tuna sun yi tasbihi wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake nuna mana kai ma duk abin da ya samu gare ka ko da subhanallah ka tsaya to wannan kalma za ta taimake ka saboda haka fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun shine sai sashinsu suka fiskanci sashi suna zargin juna sai suka koma su ya su suna cewa wane kai ka ce kar mu ba da talakawa wane kai ka daɗa ƙarfafa shi wane kai ka ba mu shawarin haka wane wannan na zargin wannan wannan na zargin wannan su ya su a tsakaninsu kamar yadda muka yi bayani dama idan abubuwa suka rikice ba a ci nasara ba to sai a dawo ana ganin laifin wane da wane amma idan an ci nasara to fa ba za a ga laifin wane da wane ba wani lokaci hasashe kan zamo daidai wani lokaci kuma ba daidai ba ne domin saboda za a ga wani ya yunkura ya yi kukan kura ya ba da wata gudumawa to in an yi dace sai a tsallake to idan ba a tsallake ba sai a dawo ana ce masa bai kyauta ba kaza da kaza da kaza saboda haka ba lalle ne abinda aka yi hasashe ya zama daidai ba, yana iya zamowa daidai, yana iya zamowa ba daidai ba. Amma abinda ake magana a cikin dukkan al'amura, idan za ka ba da gudumawa ko da ta shawara ce, to ka ba da gudumawa mai kyau. Ko da an je an dawo an zarge ka, tunda Allah ya gani yanka ka ba da gudumawa ko shawara mai kyau, to fa ba abinda zai cutar da kai. Amma lalle mutanen nan wato wanda suka mallaki wannan lambu, fa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatalawamun, suka fiskanci junansu suna zargin juna. Qalu, a dai karshe suka ce ya wailana, suka ce kaitonmu, inna kunna tagin, lalle mu mun kasance masu ƙetare iyaka, laifi fa yana kanmu. Tunda dai waɗansu sun ba da shawara, kuma waɗansu sun ɗauka, wani ya yi nasiha an ƙi ɗaukawa, wanda ya ce a'a ba a saurare shi ba, kawai mu zargi kanmu, dukanmu ne kawai wannan annoba ta faɗa mana, mu ɗauka dukanmu ne muka yi laifi. Shi ne ƙalu ya wailana, inna kunna tagin, lalle mu mun kasance masu ƙetare iyaka. To amma tunda Allah ya sa sun saduda, sun riga sun miƙa wuya, to sai suka faɗi wata magana, suka ce asa rabbuna, ya yi kusa Ubangiji da zai ga sadudanmu da miƙa wuya da tubanmu da nadamanmu da na sanin da muka yi a kan wannan yunƙuri na rowa. Idan Ubangiji ya ga wannan, ya ga mun tuba, an yubdi lana khairan minha, ya canza mana wato gonan da tafi wannan alheri. A wata ƙira'a, an yubaddila na khairan minha, ya canza mana, an yubaddila zai zamo daga baddala, yubaddilu tabdila, an yubdila na daga abdala, yubdilu ibdalan, wato akwai ɗan bambanci, sai dai wato fi'ili ne wanda yake badal daga ainihin badala. In aka ce badala, abdala, kun ga akwai alhamza a farko, badala akwai tashdidi, akwai takrar na harafin tsakiya, wanda idan ka ga ziyada a cikin wato harufa na fi'ili ko na suna, to akwai ma'anan da yake ɗaukawa. Suna son Allah tabaraka wa ta'ala ya canza musu, amma ba wai suna nufin wannan gonan ita ce za ta koma wata lafiyayya, a'a, abinda suke nufi Allah ya canza musu da wani abu. Yanzu mutumin da wata musiba ta same shi ko bala'i a cikin dukiyarsa, idan aka je daje ana ce ya Allah ka canza, Allah ya canza maka da mafi alheri, Allah ya canza masa da mafi alheri, saboda haka ba lalle abinda ya rasa ya ainihin sake samu ba, a'a, ya kasance bala'in nan ko musiba ko gobaran ya zama gobaran titi, wanda zai samu abu ninkin ba ninkin, da abinda yake tsammani da abinda baya tsammani. Saboda haka abinda yake nufi da albadal kenan, ko kuma at-tabdil kenan. To amma kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su mamaki, tunda da sun saduda sun roke Allah subhanahu wa ta'ala, amma ba roko da kunya, tunda suka ce asa rabbuna. Kai idan ka zo addu'a ko a daren lailatul qadr ko ba a daren lailatul qadr ba, za ka yi addu'a, ba za ka ce ma Allah tabaraka wa ta'ala asa ba, sai dai kai ta roƙon Allah, ka roƙe shi kawai kai tsaye, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, rabbana la tuzigh qulubana, rabbana hab lana min azwajina rabbighfir li, ai kaga babu wani kamaki. Ya Ubangiji ka bamu, ya Allah ka bani, ya Ubangiji ka bani ko ka bamu, kai tsaye kawai, ba za ka kawo asa a tsakani ba. Amma da yake su suna jin kunya, abinda suka yi ba daidai ba ne, to kaga kai ma in baka da gaskiya ka ringa kafa kafa, domin ka gwada ƙanƙantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kana nan kana matsiyacinka, sannan kuma ka roƙi Allah, kana sannan take Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa maka, kai baka ƙanƙantar da kai ba, kai ɗan waye ko ɗan gidan waye ko da me kake gadara, Allah fa sai an ƙanƙantar masa da kai yake amsawa. tunda dukkanmu masu laifi ne idan za mu roki Allah dole mu kaskantar da kai dole mu kaskantar masa da kai ka dubi ka gani yadda waɗansu limamai masu yawa ko masu ilimi wanda ake musu shaida misali da takatsantsan da tsoron Allah idan aka zo ana addu'an al-qunut ko ana addu'an huluba na ainihin sallan juma'a kage yadda suke saduda suke addu'a ai abin zai tsoratar da kai ya kamata ka dauki darasi saboda haka idan mutun ya san kansa to ya kaskantar da kai ma Allah subhanahu wata'ala amma abin da aka fi so shine in kana normal linka in za ka yi addu'a roki Allah kai tsaye rabbana ko allahumma ko ya rabbi ya ubangiji kawai ka fali addu'an ka kai tsaye kuma ka yi addu'an wato kamar yadda aka ce wa antum muqinuna bil ijaba kun tabbatar cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa muku sannan a zuciyanka in kana laifi kai niyyar cewa fa ba za ka sake aikata laifin nan ba ya Allah ina tuba shi yasa waɗansu suke gabatar da tuba da istighfari sannan sai su dora da addu'a roƙon Allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan mutane suka ce asa an yubdilana ko asa rabbuna yayi kusa ubangijinmu an yubdilana khairan minha ya canza mana mafi alheri daga wannan gona inna ila rabbina raghibun lalle mu ga ubangiji wato masu kwadayi ne asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun na'am lalle yayi kusa Allah ya canza mana mafi alheri daga wannan gona inna ila rabbina raghibun lalle mu zuwa ga ubangijinmu ne muke kwadayi abinda muka yi niyya ko muka yi yunkuri za mu yi mun tuba Allah ta'ala ya yafe mana sannan kuma ya tausaya mana ya sassauta mana to iyakacin abinda aka ambata a nan kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya canza musu ko bai canza ba ya karbi tubansu ko bai karba ba ya karbi roƙonsu ko bai karba ba amma mafiya yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tubansu kuma ya karbi roƙonsu tunda suka ga gonan haka shikenan maza suka koma cikin gari saboda tunda sun yi yunkuri za su yi rowa ga abin da suka shirya ba su faɗa ma kowa ba a garin su ya su ne kawai to kaga tun kafin gari ya waye mutane su fara taruwa har su zo suna musu jaje a gonan har a fallasa niyyansu suka ce gara su koma shine suka koma bayan sun koma suka manta da wajen kowa ya ga dan uwansa sai ya tuna abin da ya faru yana nadama saboda haka bayan waɗansu kwanaki kamar yadda malamai masu tafsiri suka ce sai waɗansu suka zo suna ce musu a'a ku me yasa ba za ku je ku yanke kayan amfanin gonanku ba yana ta zuba yana ta lalacewa ya kamata ku je tunda irin gonan nan ne da ake an ce tsakani da sana'a a wancan lokaci ya kai kusan farsaki goma farsaki goma kuma kamar misalin a ce a nan birnin Bauchi ne kana da gona a ina a Kangere kana da gona a ina a ainihin gaba da Yule kana da gona ko can ina ne wajen gadan nan ba da Romo ko kana da gona a ina a rijiyar Malam ko kana da gona a Mararaba ko kana da gona a kusa da alkaleri za ka samu kusan duk manyan birane da suke da manyan mutane suna da manya-manyan gonakai amma ba dab da gari yake ba wanda za a ɗibi jeji guda wanda zai biya wani kuma gada zai yi wani kuma kwace zai yi ai ana samun masu kwace shi yasa muka ce duk sarakunan da suka kasance azzalumai ba ma goyon bayansu ba ma goyon bayan shugabanninsu su basu a kan kujera duk wanda ya zamo azzalumi a tsige rawaninsa domin ya zamo darasi ma waninsa haka ma ma'aikacin gwamnati idan ya wawure kuɗaɗen jama'a ya zalunce su shi ma ba ma goyon baya a ƙwace kuɗaɗen mutane a gwada masa darasi domin ya zamo darasi ga waninsa wannan shi ne adalci saboda haka irin waɗannan manya-manyan gonakan da ake yin su ake kewaye su, za a samu ko da mara ranakun da ake zuwa noma ne ba kullum ne mutum zai je ba, sai ka hau abin hawa sai ka shirya. Waɗansu gonakan ma za ka samu waɗansu ka ɗan musu bukkoki ko wani ɗan ƙaramin gida su zauna a wajen, musamman na yanzu. Amma na da su abin da suke yi sai dai su yi wajen shakatawa ko wajen hutawan ma'aikatansu, da yake a wancan lokaci ɓarayi ba su da yawa ba kamar yanzu ba. Amma yanzu bayan ka sa fence ɗin ma sai ka sa wuta, yadda wani in ya taɓa zai shaukin jinsa, in ba haka ba duk gonan sai an sace maka kayan amfanin. Kuma irin waɗannan gonakai suna da yawa, saboda Makka a birnin Makka a lokacin Makka ba za a samu gona mai faɗi da yawa ba, sai dai mutum ya je kusa da Taifa. Ku waiwaya mana baya a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lokacin da kafiran Makka suka matsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, suka hana shi sake sakat a birnin Makka shekara ta goma da annabci, manzon Allah ya yi yunkuri ya ce bari ya je Taifa, saboda yana tsammanin mutanen Taifa za su karɓe shi hannu biyu, idan sun karɓa to zai bar Makka ya koma Taifa ya sanya headquartersa a wajen, yadda zai rinka karantar da al'umma har wata rana ma zai mamaye Makka gaba ɗaya. Amma da yake abinda manzo Allah yake hasashe ba shi Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara ba, amma manzo Allah ya je Taifa ya musu wa'azi, sun wulakanta shi, sun jajjefe shi, suka sa 'yan iskan gari suka koro manzon Allah daga cikin garin da shi da yaronsa, har sai da suka rako su bayan gari da duwatsu. Lokacin da suka matsa gaba aka samu waɗansu yaran da yake shaƙiyai ne 'yan iska, suka kira buwa da manzon Allah suna faɗin bakaƙen maganganu suna koran annabi da ainihin duwatsu. Sai da ya zo daidai wato wata gona, wani babban lambu, ya gane lambun na mutanen Makka ne, waɗansu manya guda biyu a Makka, amma kuma kafirai ne. Saboda haka sai manzo Allah kawai yanke hukunci ya ce bari ya shiga cikin gonan, da ya shiga cikin gonan sai yaran ba su shiga ba, saboda ya karkata kamar zuwa ga 'yan uwansa. Yana shiga cikin gonan sai masu gonakan suna can suna zaune wajen shakatawansu, sai suka hango suka ce a jiya tambayi waye ya shigo da shi da waye, suka tura ma'aikatansu, da ma'aikatan suka zo sai ce ai Muhammad ne bin Abdullah, tunda in ya ce nabiyullah ko rasulullah za su je ƙarya ne, Muhammad ne bin Abdullah, tunda kowa ya riga ya san shi. Shine yaron sai ya garzaya a guje ya je fal'amusu ya ce ai wane wane ne, suka ce a wannan nan garinmu ne, dan garinmu ne, ka je ka karɓe shi, amma kar ka ƙaraso da shi wajenmu, karɓe shi ka ajiye shi a wani waje, ka ba shi 'ya'yan itace, ka ba shi ruwa. Saboda haka kun ga annabi ya samu mafaka na ƙwarya ƙwarya a dab da ainihin birnin Taifa a cikin lambu ko gonan mutanen Makka wanda suna daga cikin 'yan uwansa, wanda a Makkan adawa suke yi da shi, amma a nan sun ce a sassauta masa. Shi ne wannan bawan Allah da ya je samo 'ya'yan itace da komai kawo wa annabi, manzo Allah da ya zo ya ce bismillah, sai ya ce a'a, to kun san ma'aikacin gona shi ba ruwansa, don ya kamata a ce in kana ma'aikaci kana ƙaramin ma'aikaci ka zamo very simple, girman kai bai da kyau, ko ka kasance baka ba za ka zama flexible ba, yana da wahala don ba za ka amfana ba. Ai in kana ƙarami ka zama flexible sai ka amfana da abubuwa da yawa, amma shi babba dama wani lokaci babba ne, shi ya san abin da ya taka. Akwai in bai motsa ba ma mai yiwa shi fa in kwamɗinsa yana shiga, kai ko in baka motsa ba to yunwa za ta kattara ka, to ka zama flexible wanda zai iya karɓan ko adopting ɗin kowane abu har ya zauna ya saba da bakin da suka shigo. Ya ji aini bismillah nan, ni na ji kayi ka faɗi wata kalma, ni tun da na zo ƙasan nan ni baƙo ne, ina aiki a nan ban taba jin wanda ya faɗi wannan ba. Yace ya aka yi haka, yace ai ni annabin Allah ne, yace ai ni manzon Allah ne, sunan Allah na kira, nace bismillah. Yace to kai annabin Allah ne, yace kai mutumin ina ne, yace ni mutumin Ninawa, yace Ninawa, yace Ninawa kuwa akwai wani annabi da aka Yunus alaihi salam, yace annabin Allah ne, yace a aka yi ka san Yunus. To shine sai ya sumbace kafan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Balansu da yawa cikin littafan tarihi suka ce ya ce wa manzon Allah ya faɗa masa menene addinin nan zai karba, amma asalinsa shi ba nasare ne, saboda haka ya karbi addinin Allah. To can da ya tashi ya koma wajen iyayen gidansa suka ce muna ganin duk abin da kuke yi, ya muka ga ka sumbace shi? Yace ai ya mini bayani ne, abin da ya falafa gaskiya ne, kaza kaza. Suka ce kai kana bako kar ka yadda ka canza ka karbi wani sabon addini, wannan fa dan uwan mu ne amma ba mu karbi addinin sa ba. Mu abin da muka ce ka karbe ki ka baki ƴaƴan itace ka baki ruwa idan ya huta, sannan ya kama hanya ya tafi abin sa, amma menene na karban addinin sa? Ina ruwanka? Shi kuma ya riga ya karbi addinin, saboda ya riga ya gane gaskiya. Manzo Allah ya fito ya kamo hanya ya dawo birnin Makka. A takaice dalilin da yasa na kawo wannan domin mu kawo abin da yake kama da wannan. Don haka kar ka dauka wai gona ce wanda take cikin sana'a kowa bulla. Me yiwa hanyar ma ba kowa ne yake bi ba. To waɗannan bayin Allah bayan kwanaki aka zo aka ce musu ai golan su kayan amfanin yana ta zuba. Yana ta zuba. Me yasa ba za su girbe ba? Saboda duk talakawa suna Allah Allah ranar girbi ta zo, domin sun san abinda mahaifinsu yake yi waɗannan ba za su kauce ba. Su kuma talakawa ba su sani ba, waɗannan magadan su riga sun kulla tsiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maganinsu, amma sun saduda. Allah ya daidaita musu al'amura. Saboda haka da suka ji labari kawai suka ce ai yayi kuwa, amma kare yayi kuwa fiye da yadda baba yake ba da yayi kuwa. Ai kun ga sun dauki darasi kenan. Ila asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina ragibun. Lalle yayi kusa ubangiji ya canza mana mafi alheri da gareta. Lalle mu muna kwadayi zuwa ga Allah, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya canza musu da gona, wato wanda take mafi alheri. Ya dawo muku da yayin itacensu, kuma za mu iya cewa hadda ƙari suka kira talakawa, aka je aka yanke, talakawa suka ɗibi nasu, su ma suka ɗibi nasu, ya zama muku darasi. Suka ci gaba da aiwatarwa cikin rayuwarsu gaba ɗaya. Shine ubangiji ta'ala ya ce ku ɗauki darasi a cikin wannan kisa. Kazalika al'azabu wal azabul akhirah.
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
So كذلك العذاب حكى عذابا تكي أدوني أقوى الآخرة جدو وند يصاب أبا الله وانا كذلك العذاب ينادى علاقة مكرفيدة أبن مكفارة دفرقو إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة للمو منجربي سسوى متعن مكة da matsaloli iri daban-daban, suna cikin ni'ima iri daban-daban, sai Allah ya canza muku da damuwa iri daban-daban. Alam tara ila allazina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawa jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. Suna cikin ni'ima iri daban-daban. Yanzu an kana cikin ni'ima iri daban-daban, in ka saba ma Allah to sai Allah ya canza, sai ya turo maka ni'ima iri daban-daban. Karasa kuma yadda zaka yi, dole ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yasa Allah ce kazalika al'azabu, haka azaba take. Duk wanda ya bi irin hanyarsu, duk wanda ya yi ya saba wa Allah ko ya yi abin da bai dace ba, to Allah yana iya azabtar da shi a nan duniya. Sannan kuma a sani wala azabul akhirati akbaru, azabul lahira fa tafi wannan. Domin ba yadda za a yi azaba wa mutum saboda laifinsa a nan duniya, a lahira kuma ƙyale shi na azaban lahira ta fi tsanani. Amma kun ga idan haddi ne mutum ya saba ma Allah aka yi masa haddi, to haddin nan zai iya kankare masa laifuffukansa. wata mata da ta yi zina a zamanin annabi har ta dauki ciki ta zo da cikin zina ta ce ya rasulullah na tuba zuwa ga Allah na yi zina ga ki na dauki cikin zina azartar mun da hukunci maza Allah ya ce a'a yace da ciki kuma a'a ki bari sai kin haihu sai ya kyale ta bai danka ta hannun kowa ba abinda annabi yake nufi shine ta je ta tuba in ba ta dawo ba manzo Allah ba zai neme ta ba amma da ta haihu ta sake dawowa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya ce kin dawo kana son azabtar mata da hukunci kina so a miki hukunci a to ga yaro yace ga yaro nan ai har ta yaye shi ma yana cin abinci shine manzo Allah yace to a karbi yaron tunda already ta yaye shi kuma ta riga ta zo wajen manzon Allah ta tabbatar da yayi mata dabara ya sallame ta ita bata gane ba amma ta sake dawowa sai manzo Allah yace to shikenan yace a karbi yaro saboda a tsari kana shugaba na musulunci mai zartar da hukunce-hukuncen musulunci duk wanda ya zo ya maka ikirari ya dage to fa dole ka aiwatar masa da hukunci in ba haka ban ka je lahira kai za a tuhuma sai manzo Allah ya ce sahabbai ku zo ku zartar mata da hukunci aka je aka zartar mata da hukunci tunda ta taba aure aka jefe ta bayan an jefe ta annabi ya ce a mata wanka a sanya mata likafani a kawo ta zai mata sallah sai da aka kawo ta sai sayyidina Umar ya ce yaya zaka zo kai mata sallah bayan ta yi zina ta dauki ciki har ta haihu a dalilin zinan sannan kuma kai annabi ka zo kai mata sallah ka jagorance yin mata sallan gawa ba zai yi ba sai dai a kawo waɗansu karuma-ruma kawai waɗanda za su zo su yi mata sallah manzo Allah ya ce kai Umar laka taba taubata law qutimat baina sab'ina min ahli almadina lawasi'atuhum wallahi wannan mata ta tuba da za a dauki tubanta a raba wa mabarnata 70 na mutanen Madina wannan tuba ta ishe su shiga aljanna gaba daya to sai sai dikin sai na Umar ya yi sanyi tunda ta riga ta tuba Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tubanta amma ta haddi shikenan magana ta kare tana mutuwa aljanna za ta je in aka yi takin alkiyama tana nan cikin tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda Allah ya karbi tubanta tunda gashi an ce mutum 70 za su iya amfana da tubanta ita kadai kai ko a yanzu in ka tuba ko babanka ya zo zai kamfaci wani abu ba za ka bar shi ba za ka ce a'a baba ka bari sai na tsallake in ya so in na tsallake a lahira to nan kuma zan waiwaye ka idan za a saurare ni zan nema maka alfarma amma ni ma dai na yi iyaka kokari ina son in kubuta wallahi babu mutumin da zai tuba a ce a cikin tubansa za a yagi wani abu a bada wani ya yadda yana da wahala amma ga ta tuba laqad taba taubatan law qutimat baina sab'ina min ahli almadina lawasi'atuhum mutum 70 masu laifi shine waɗansu malamai suka ce to masu kaba'irai waɗansu suka ce masu saga'irai waɗansu suka ce wanda suka hada duka biyu amma kaga yi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan bai ambace waɗansu irin masu laifi bane saboda haka kazalika al'azab haka azaban Allah take inda an azabtar da mutum a nan duniya ba ukuba na haddi ba inda an azabtar da shi a nan duniya to wala azabul akhirati akbar azabul lahira ta fi girma law kanu ya'lamun da sun kasance suna sani saboda haka su shiga taitayin su sai Allah ya ce mai
inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون
وانا مبانجري هداكينا ايو يندى ذا مكارنتا za su yi mana bayani ne dangane da matsayin masu tsoron Allah wanda dukiya ko yaya ko jin dadi ko wata martaba ko ni'iman da suka samu ba sa juyar da su gabarin yin da'a wa Allah ba sa sabon Allah wallan sune masu tsoron Allah yasa Allah ta'ala yace inna lil muttaqina inda rabbihim lalle ga masu tsoron Allah a wajen ubangijin su jannatin na'im suna da aljannan ni'ima ta musamman tunda wadancan sun saba ma Allah Allah ya azabtar da su ko ya wahalar da su a nan duniya amma da suka saduda sai Allah ta'ala ya sassauta musu sai kuma ya bi da gargadi cewa kazalika al'azabu wal azabu al'akhirati akbaru law kanu ya'lamun to jikin kowa ya riga ya yi sanyi to shi yasa domin a kwatsaitar da bayin Allah shine aka ce inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im bi ma'ana inna jannatin na'im lalle aljanna ni'ima iri daban-daban a lahira ta tabbata lil muttaqina ga masu tsoron Allah inda rabbihim a wajen ubangijinsu saboda haka idan a nan duniya kana cikin masu tsoron Allah ka bar kallon wahalan da kake ciki da matsalolin da kake ciki ka ci gaba da yin biyayya wa Allah ka kasance mai tsoron Allah baka samu ni'iman duniya ba za ka samu ni'iman lahira dan ubangiji ta'ala ya mayar da martani ga kafiran Makka musamman ma masu hali suna cewa yadda Allah ya ba su duniya to in an je lahira ma haka Allah tabaraka wa ta'ala zai ainihin kara musu kullun jayayyan su kenan suna raina talakawa waɗanda suke a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna ce yadda Allah ya barku cikin talauci a nan duniya to idan an je lahira ma cikin talauci za a je kuma fiku idan ma Allah ta'ala ya dan daga darajar ku to sai dai mu zamo daidai wa daida kamar yadda yazo a cikin ainihin suratu maryam shine Allah ta'ala yace afanat alul muslimina kal mujrimin yanzu kin za mu sanya musulmi masu mika wuya ga Allah kal mujrimina kaman ainihin mujrimai mabarnata ranar takin alkiyama malakum kaifa taqumun me yasa kuke irin wannan hukunci ku kafirai marasa hankali da tunani kuna yanke hukunci cewa an anje lahira kuma kuna da gata am lakum kitabun fihi tadrusun ko kuma kuna da wani littafi ne wanda kuke karantawa inna lakum fihi lama takhayyarun a cikin sa kuke zaban abin da kaga dama kuna bayyanawa saboda kuna da mulki ko kuna da kudi ko Allah ya ba ku martaba a nan duniya am lakum aymanum alaina baligatun ila yawmil qiyama ko kuma kuna da rantsuwa ne da yarjejeniya da takaddan da aka rubuta wanda muka dauke alkawari muka buga sitam baligatun wanda take da karfi ila yawmil qiyama za ku je filin alkiyama da wannan takadda saboda Allah ya ba ku mulki ya ba ku dukiya ya ba ku yaya ya ba ku dama a nan duniya kun samu yarjejeniya in an je lahira ma haka ne inna lakum lama taqumun shi yasa kuke wannan hukunci salhum ayyuhum bidhalika za'im ka tambaye su wane ne mai lamuni in an je lahira wanda zai wuce musu gaba ya ce ya Allah waɗannan duk da kasancewa sun saba maka ai masu kuɗin duniya ne ko masu mulki ne ko waɗanda suka ji daɗi ne a duniya bai kamata ko bai dace a ce a nan lahira a sanya su a wuta ba saboda haka ni zan tsaya musu to shin akwai wanda ya tsaya ne ko akwai wanda zai tsaya ne ya yi fito na fito da mala'ikun Allah ba ma da Allah ba am lahum shuraka ko kuma suna da shaidu ne ko suna da iyayen gida ne falyatu bi shurakaihim in kanu sadiqin Allah tabaraka wa ta'ala yace to waɗannan su zo da shaidunsu su zo da iyayen gidansu waɗanda za su kwata musu haƙƙin ranar takin alkiyama in kanu sadiqin idan sun kasance masu gaskiya to kai mai sauraro ya zaka fassara waɗannan maganganu waɗannan tahaddi da Allah tabaraka wa ta'ala yi ko at-tahdiyat ya za kai ka fassara su tun daga abin da Allah yake faɗa ko suna da kaza ne ko suna da kaza ne ko suna da kaza ne kuma ko suna da su ce sun yi da Allah ƙarya ne yarjejeniyan da za a yi da Allah a kubuta ranar takin alkiyama wato ita ce ta ainihin imani idan mutum ya mutu da imani ko da ƙwayan zarra ne to akwai yadda za a tsamo shi bayan ya gama wahala tunda akwai waɗanda za a sanya su a gidan wuta sai an babbaka su sun zama baƙaƙen irin kamar waɗannan manya-manyan gawayin da muke gani sai sun fi manya-manyan gawayin nan baƙi irin sannan saboda imanin da suke da shi idan mala'iku suka duba sai su gansu suna ɗan haske akwai wani haske da idan aka yi ruwa haka da daddare akwai wani ƙwaro haka nan za a gan shi yana fitar da haske yana fitar da haske to su ma irin wannan alama za a gani duk gangan jikin ka kaf gaba ɗaya baƙi irin ne amma wannan haske sai ya fito ɗan fet wanda da me za mu kwatanta shi kamar da ƙwayan zarra ko kantin naka ko kan tururuwa da irin wannan za mu siffata shi shi ne za a ringa gani yana ɗil-ɗil a ce mala'iku su tsamo shi daga gidan wuta wannan yana da imani a je a wanke shi a ma'ul haya sannan a shigar da shi aljanna bayan mala'iku sun gama nasu annabawa da manzanni sun gama nasu tun da farko ma bayin Allah waɗanda za su yi ceto na gaskiya ba na cuwa-cuwa ba sun gama nasu sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala da kansa zai zo don akwai hasken imanin da zai kasance a jikin waɗansu gumagumai baƙaƙe irin wanda ma mala'iku ba za su gani ba sai Allah ne da kansa zai gani sannan Allah ta'ala ya zo yi ceto-ceto na ƙarshe kenan bayan nan kuma sai a yanka mutuwa sannan a ce ‘yan aljanna kuludan babu maganan fita ya ko ‘yan wuta kuludan da wama babu maganan fita to a nan waye zai zo ya ce ga shaidansa tun da shi an ba ki duniya a sake ba ki lahira alhali matsiyaci ne ko kuma mujirimi ne ko kuma wanda zai ce shi mai mulki ne ko shi gwamna ne ko shi shugaban ƙasa ne ko shi babban basarake ne ko shi multimiloniya ne wanda zai je gaban Allah da shaida ko da wani dalili ya ce ba za a azabtar da shi a gidan wuta ba bai isa ba saboda haka waɗannan ayoyi suna koratar da mu lalle mu shiga taitayinmu amma masu tsoron Allah wannan suna cikin kwanciyar hankali suna cikin ni'ima iri daban-daban sai Allah ya ce yawma yukshafu an saqin
yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashatan absaruhum tarahum billah وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون
يوم يكشف عن ساق تو wannan aya ko san akwai malaman tauhidi da malaman aqida ana ta kikikaka wajen fassara saboda yadda yazo zahiri wannan suna fassara wahala haka wasu kuma suna ce akwai gyara a ciki to tunda an gwada mun lokaci yayi anan ya kamata mu tsaya abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh